النبي أكرم الأعلى كل مبادة في النهر ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. على الإمام الحافظ أبو العباس رحمه الله بل لو كان أدنى العمل بهذه الوليد أو قد كان سهيلا أن يسأل تكونشي دا أيدي دا حديثي وانديكي آهات hadisi a hakan yin da ya gabata shi ne hadisin da ya zama ba mutawatir ba a shafi na 41 mana ya ce to idan da mai tambaya zai ce ai aiki da hadisi a had a cikin hukunci na wa'id ma'ana gargadi ko kuma azaba ga laifi yana da ƙarfi zancen shi haka ne walihada hada ya ce domin haka ne ya sa kanu ya tasa'alu na fi a sani da ahadithin tarbibi wa tarbibi shi yasa za ka samun malamai sukan ɗan yi sassauci na ce ya tasa'alu ma'ana sukan yi sassauci ba a cewa sakaci ma'ana sukan yi sassauci a cikin hadisai waɗanda suke na faɗaitarwa a kan a yi wasu ayyuka za ka ga malamai ba su cika tsanantawa a kan sanadinsu ba kamar yanzu alal misal misali hadisai na wasu ayyuka kamar misali karanta ma mamaci yatsu za ka ga wasu malamai ba sa tsananta a kan wannan hadisi in gane ko abin da ya shafi fada'ilul a'mal ana ayyuka ne na addu'a ko ka shagaltu da wani abu ko da sanadin yana da rauni za ka ga malamai suna sake wannan kofar haka wato suna yin sakaci a irin wannan hadisi suna sukan yi sassauci abinda ba sa sassauci abinda ya shafi hukunci domin abinda ya shafi hukunci ya fi ƙarfi fiye da waɗancan abubuwan saboda waɗancan abubuwan kamar fada'ilul a'mal aiki ne da ya shafi mutum shi kaɗai amma hukunci aiki ne da ya shafi mutane ne shi yasa sukan tsananta a kan hadisan da suke kunshe da hukunce-hukunce fiye da hadisai da suke na fada'il ko kuma ana kira su at-targhib wa at-tarhib ko kuma ar-raghaib haka za ka ga wasu hadisan misali wasu addu'o'i sun zo ga yanda ake yin su amma malamai ba sa tsanantawa kai sukan bar wannan babin a buɗe mana wani hadisin ma sai ka ga sun ce ba laifi za a iya aiki da shi an gane ko sai su hassana shi in ya shafi fada'ilul a'mal shi yasa yanzu ba za ka samu da mutum misali da yake kore sadaqar tasbih ba duk da yake sanadin hadisin akwai ta rikice-rikice da yawa akai wasu ce ya inganta amma duk da haka ba sa cewa wannan sallar ba ta inganta ba saboda me fada'il ne ma'ana wani aiki ne na neman lada amma hadisi na hukunci ba sa sakaci a kansa suna tsanantawa akai sosai saboda abu ne da za ka tabbatar da wani abu wancan kuma ya shafe ka ne in ma ka yi in akwai lada naka ne kai tsaye in babu lada ma kai kadai ya shafa amma saɓanin hukunci in hukunci ne ka bayar ya shafi dukkanin al'umma ne an gane bambancin su ko ko shi yasa malamai za ka ga a wasu abin da ya shafi addu'o'i za ka ga da ayyuka haka ba sa tsanantawa a kan wannan hadisi shi yasa wasu na cewa daga cikin hadisai hadisi mai rauni akan yi aiki da shi a cikin fada'ilul a'mal an gane ko ya ce ne an na itiƙadar wa'id domin ƙudirce wannan azaba ɗin ya milin nufusa a dattar zai sa zukata su ji ba sa son yin wannan abu ba in kana zalikar wa'idu haƙƙan tana da insanu kan naja in dai wannan gargaɗin ya zama haka ɗin ne to kaga wanda ya nisance shi ya kubuta wa in lam yakunil wa'idu haƙƙan idan kuma ba haka ba bal uqubatul fi'li akhaffu min zalikal wa'id cewa hukubar ba ta kai wannan abin da aka yi gini a kansa ba na hukunci girma ba lam ya zurra al-insan wannan baya cutar da mutum idan taraka zalika al-fi'l in ya bar wannan aikin shine wato lam ya zurra al-insanu khaqahu kuskuren shi a cikin kudirce ƙarin hukuba da aka yi a kan wannan abu li'annahu idan taqada naqsa al-uquba faƙar yi hutsi a aidan in ya ƙudirce cewa a zuciya shi hukubar da za a ma wanda ya ma wannan aikin ya ƙudirce cewa hukubar ba ta kai haka ba wannan shi ma kuskure ne وكذلك ان لم يعتقد في تلك الزياده نفيا ولا اثباتا فقد تخطئ هكذا اذا بيرضى da cewa hukumar da aka faɗa akai bata kai haka ba shi ma wannan yakan iya zama kuskure kuma da yace fa hadal khata'u kad yuhawwinu fi'la inda irin wannan kuskuren yakan sa ya dauki aikin ba wani abu ba ya dauke shi bai kai komai ba fa yaqu fihi sai ya auka ma aikin fa yastahiqu al'uqubata zaida in kana thabita aw yaquma bihi sababu istihqaqi dhalika cewa ko dai ya auka cikin wannan hukumar mai girma ta tabbata a gare shi ko kuma ya cancanci a masa wannan hukumar sai ma da yace dan haka fa idan al khata'u fil i'tiqadi ala taqdirain wato mutun yayi kuskure akan cewa hukumar ta fa haka ko bata kai haka ba na wa'idin mara mutun yayi kuskure a cikin girma mata ko fanka mata ko kuma rage ta taqdiru i'tiqadi al wa'id wa taqdiru adami yace duka daya ne والنجاه من العذاب على تقدير اعتقاد الوعيد اقرب هذا يجي اما دي samun kubuta daga azaba akan an kaddara cewa an tabbatar da wannan hukubar wannan shi ya kukusa dan haka shine abin da yafi cancanta shi yace yace wa bi hadha dalil rajaha ammatul ulama ad dalil al hadir ala ad dalil al mubin shi yanzu a mafi rinjayen malamai suke rinjayar da in aka samu sabani akan wani abu wani dalili yazo ya hana wani abu wani dalili kuma yazo ya halatta abu kuma abu ne guda daya to yanzu a nan wanne za a rinjayar hanin za a rinjayar ko kuma halanci wanne za a rinjayar yanzu ka dauki misali a sallah a masallaci a lokacin da yake ba na nafila bane ko a lokacin da yake ba na nafila bane ai akan yin haka an samu dalilai guda biyu ɗaya dalilin na tabbatarwa ɗayan kuma yana hana shine dalilin hanin shine manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a kuskura a yi sallah a lokuta guda ko lokacin da rana take fitowa da lokacin da ta kai tsakiya da lokacin da take fara ai wannan hani ne ya ce kar a kuskura a yi sallah an gane ko kuma da yace kar a yi sallah yana nufin kowace sallah kar a yi ta a wannan lokacin ko to sai ake maganar cewa to idan mutum ya shiga masallaci kar ya kuskure ya zauna kuma sai yayi nafila kenan har ya shiga wannan lokuta ma'ana wanda ya shiga masallaci wannan lokacin ba dan ya ce idan ɗayan ku ya shiga masallaci kar ya kuskure ya zauna sai yayi nafila to nan kaga umarni ne a yi sallah can kuma hani ne akan a yi sallah to yanzu wanne za a rinjayar hanin ko kuma yin hanin dai ai shi hani ya fi ƙarfi akan yin an gane ko dalili da yake nuna cewa hani ya fi ƙarfi akan yin duk da yake wasu malamai suna cewa da hanin da yin darajar su ɗaya ne dalilin da suke kafa ana cewa hani idan umar a dalili ya zo da hani ya fi ƙarfi a kan umarni shi ne faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya ce ma na haitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'atu minhu mastata'tu ya ce abinda na hane ku bar shi kwata-kwata abinda na umarce ku da yi kuma ku aikata gwargwadon iyayenku to wanne ne ya fi ƙarfi yanzu hani ko umari ko yi hani ya fi ƙarfi shi yasa a nan malamai suke rinjayar da cewa hani ya fi ƙarfi a kan irin wannan ƙa'idar saboda abin da ya ƙunshi na hani yana da girma sosai akwai dalilai da yawa da suke kawo misali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kin san ce fa liyahdhar alladhina yuhadithuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim wanda suke saba ma annabin Allah kuma Allah ya hana a saba ma annabin to lallai su jiye makan su so ka shaidun su kar wata azaba ta same su ko wata fitina mai girma kaga akan hani ne in gane ko saboda haka malamai suna rajayar da hani akan halatta kaga ka samu abu guda daya an samu umarni an samu hani to dalilin hani ya fi ƙarfi an gane ko ko da yake duk sun zo gidan mafita guda ne amma dalilin hani ya fi ƙarfi kamar misali manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi hani a kan shan ruwa a tsaye haka ne ko kuma sai aka ga yana shan ruwa a tsaye aikin shi me yake nunawa yana nuna halacci to amma kuma ga inda ya yi hani to yanzu wanne za a gabatar hanin ko kuma halacci ma'ana mutum zai sha a tsaye ba komai ko kuma a za a hana shi kwata-kwata wanne ne ya fi ƙarfi ya sha a tsaye hani ne ko kuma shi sai aka ga yana aikatawa kaga aikatawan shi yana nuna kaman ya ce a yi yana nuna halacci ne to a nan sai a rinjayar da hani a kan halacci saboda sai a bincika a ga ya hana ɗin amma meye dalilin da ya sa ya aikata haka kawai ya aikata ko akwai dalili sai a bincika idan akwai dalili ya nuna cewa a shi ɓangaren hani ɗin ya fi ƙarfi za ka ji inda ka samu aiki guda ɗaya ana iya samun wani abu ya zo ya hana wani kuma ya sake shi to ana rinjayar da hani a kan sakewa wannan idan aka samu saɓani ne wajen tarjihi inda za a ce zance mafi rinjaye shi ne kaza inda ne ko zance mafi rinjaye shi ne kaza to kaman haka ne aka rinjayar da hani saboda abinda yake cikin hani ya fi ƙarfi a kan aikata kuma mu sani cewa shi duk abinda za ka yi na aiki zai zamanto ibada in gane ko zai zamanto ibada ita kuma ibada tana tsaye ne sai abinda shari'a ta ce kai to kaga asali shi ne a cikinta shi ne hani ba yi don haka yi din kana jira ne sai abinda aka ce kai saboda haka a nan kaga cewa hani ya fi ƙarfi a kan yi domin kowane abu ma kar ka yi shi ne har sai an ce kai kenan menene asali hani ma'ana hani a kan abu shi ne asali asali shi ne kar ka yi kaza har sai an ce kai to kaga sai a koma wannan asalin ke in gane ko yanzu kamar misali tarawa da mace me ya asalinsa asalin shi hani ne ba ya halatta mutum kawai tara da mace wannan shi ne asali har sai an samu abin da ya zo ya halatta ma a shari'anci ko misali abin da ya shafi cin yanka me ya asali a cikinsa me ya asali a cikin cin yanka nama da aka yanka asali shi ne a ci ko asali shi ne kar a ci a asali shi ne kar a ci kawai ka zo ka ga an yanka abu asali shi ne kar a ci wannan shi ne asali har sai an gaya ma cewa wannan abin ka ci shi ne asali an gane ko to da dai makamantansu akwai misalai da yawa amma zan kawo misalai akan wannan daga baya amma nan kadan daga cikin misalan kenan cewa mafi rinjayen malamai suna daukan cewa dalili da yake hani ya fi ƙarfi akan dalili mai halattawa an gane ko ya fi ƙarfi akan dalili mai halattawa yanzu idan kuka duba da abin da Allah ya hana yi da wanda Allah ya ce ai wanne ne suka fi yawa ai Allah ya hana abubuwa kuma ya ce ai wasu abubuwa to da wanda ya hana da wanda ya ce a yi wanne ne fi yawa wanda aka ce a yi zubi yawa a wanda aka ce kar a yi zubi yawa ai abubuwan da aka ce kar a yi su suka fi yawa an gane ko ma'ana umarni da hani a Qur'ani wannan za ka iya daukan shi wani bangare ne da za ka yi bincike a kai ka ce bari na je na duba Al-Qur'ani na gani ina ne Allah ya ce a yi kaza ina ne Allah ya ce a bar kaza ko ka fara aula misali Allah ya ce a yi sallah Allah ya ce a ba da zakka ko Allah ya ce a je aikin kaji ko Allah ya ce a yi mene kuma a yi azumi duk dai zai kare a ibada amma an ka zo babin hani fa suna da yawa kada ku ci dukiyar marayu kada ku kashe rai kada ku yi kaza kada ku yi zina kada ku yi kaza da hani da wani wani ne fi yawa hani ya fi yawa saboda ƙofar hani ita take kai mutum zuwa ga aukawa cikin halaka da sauransu to shi yasa ya zama ƙofofin shi suka fi yawa an gane ko in kuma da za ka ɗauki alƙur'anin ka bi za ka ga ai akwai inda Allah ya ce a yi kaza a bar kaza to ka auna ka gani wanne ne ya fi yawa a ciki umarni ne ya fi yawa ko kuma hani ne ma'ana za ka ga an yi umarni da a yi aikin a yi abu amma wannan abin umarni shi zai iya maimaita a waje da yawa amma abu dai ne kamar hakuri Allah zai ce a yi hakuri a yi hakuri shi kaɗai ne ake nanata shi ko amma dai ku kuka ba ana nana da wani laifi cewa kar ku yi kaza kar ku yi kaza a sai dai a ta kirgo su ko za a yi ta kirgo su ne saboda haka dalilin hani ya fi na umarni ƙarfi malai ya ce wasalaka katsirin minan fuka'a tariƙatul ikhtiyar fi katsirin minan akami bina'an al'ada shi ya sa mafi yawancin malamai na fiqh sun ɗauki hanyar kiyayewa domin gine a kan wannan sai a ce abu kaza kar ka yi shi ko da a ce akwai wani ɗan dalili da yake nuna cewa za a iya zai ce ka bari shi ya yi a ce barin kaza shi ya yi an gane ko ba za a ce yin shi abu ba sai a ce barin shi ya yi saboda mai saboda dalilin hani ya fi dalilin yi ƙarfi yanzu alal misali me yasa idan ka ji farauta misali ko ka ga dabba haka kawai dabba ce ta halal sai ka ganta a yanke ma'ana an yanka ta a tsakiyar daji ko a gefen hanya an yanka dabba misali ka ga an yanka akuya a tsakiyar hanya an ajiye za ka ci ko ba za ka ci ba an kun ce umarni ya fi ƙarfi sai ku ci ya ci tun da yankan ya ce kuma misali inda ka ga an yanka ta na a cikin ƙasar musulmi ne za a ci ne ko ba za ka ci ba ba za ka ci ba saboda ne baka san wa ya yanka baka san dalilin da yasa aka yanka ba baka san wa aka yanka ba to a ce hadin abu umarni ƙarfi inda a ce umarni ne ya fi ƙarfi kana ganin da kawai Allah ya ce wa kulu wa shrabu sai ka ci kawai ka sha abu ka ko to amma kaga ba za ka ci ba kaga hadi ne ko saboda haka shi yasa su malamai suka dauki babin cewa hani ya fi da yawa abubuwa za ka yi sai a ce a'a kar ka yi kaza saboda me saboda kaza da kaza da kaza da kaza ana ganin dai barin shi ya fi yin shi in gane ko mafi yawancin kankaran tattata wata kiwo za ka ga haka ce a kaza barin shi shi ya fi akan yin sa in gane ko saboda aikatawa abu ne wanda yake takaitattu kuma ginin su aka abu amma bari abubuwa ne da suke da yawa sosai malai ya ce wa ammal ihtiya wa immal ihtiya ku fil fi'il yake cewa ko kuma kiyayewa a cikin aikata abun ma fa kal mujmai ala husnihi bayna al fuqala'i fil jumla abu ne wanda yake kamar an tattaro a kansa ga masu hankali barin aikata abu ya ce fa idza kana khawfuhu min al khata'i bi nafi i'tiqad al wa'id muqabilan li khawfi min al khata'i fi adami hadha al i'tiqad بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الأصل في اعتقاد دليلين سالمين عن المعارض وليس لقائل أن يقول ما لا يكاو كما يقرأ لي مجانا شوى إذا متجنا سورن يقول وني أقوبة قوة أعزاب نغاني كو إذا سورن سا كري يكوز كولي ني وجن قدر شوى نا أعزاب وندشين كيشيا wato tsoronsa na yin kuskure a kan bai yarda da wannan abun ba da kuskure da yarda ya ce to dalilin da na kudancewa din shi ne abin da ya tabbata in gane ko kuma ba zai yi wanda mai magana ya zo ya ce adamu dalilin ƙarfi alal wa'idi dalilin ala adami ba ma'ana in an ce ad-dalilul ƙarfi akwai dalili al-ƙarfi akwai ad-dalilul zanni yana da kyau mu fahimci wannan abubuwan guda biyu domin shi kawo a nan الدليل القطعي وكما الدليل الظني أمن تسكيك إلى الدليل القطعي شين دليل واندي يكي مي زمن كرسا معنى الله يحرم كأب وانا الدليل دي قطعي نغاني هو يذكى بمثالي جيا دليل قطعي ني حرم كأب الله ني حرم كأب هو تابع ميرو كنت تابع me ya hukuncin shan taba haram ba ku yadda haram ba ce to an mubazzaran ce halal ne ko haram ne to kun ce ta ba haram ce kenan in dai ka ce an mubazzaran ce ne to ta zama haram ke ne tun da an mubazzaran ce haram ne ko to idan ka ɗauki wannan da wani irin dalili ka haramta ta ba misali dalili ne mai karfi wanda baro-baro ya haramta ta da sunanta wannan da ake kira dalili nan ne wani bincike ne da hasashe ya kai kace to idan dai kaza ce ita ta kunshi almubazzaranci kuma Allah ya hana almubazzaranci dan haka ita ma an hana ta to kaga wannan dalili ne wanda yake zanni ma'ana dalili ne wanda ka samo shi ta hanyar bincike amma ba wai an ce shi ne dalili kai ne wannan wannan shi ne bambanci tsakanin ad-dalilul qat'i wa ad-dalilul zanni yanzu kamar misali sata ko me hukuncin wanda ya sata ba yake masa hannu ba da wani irin dalili dalili kafi inda Allah cewa wa sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyakum kuma wannan sunan shi barawo to amma kamar wanda zai fi wannan ya yaudara mutum sunan shi barawo kuma in yayi sata ta hanyar wannan dabarar za a yanke masa hannu ko ba za a yanke masa ba za a yanke masa hannu ba abinda ya sa ta fiya wanda barawo ya za a haɗa shi tare da barawo shi ma akwai bambancin siga shi dai ba barawa bane kenan ko to mun je can da nesa dan sa ne barawa ne kuma barawa ana yake masa dama abin da nake so mu kai a kai shi in ka ce mishi farawo ne ya kamata a yanke mishi hannu amma me yasa ba za a yanke mishi hannu ba na farko dalilin da yasa ba za a yanke mishi hannu ba dalilin da za ka kafa hujja cewa a yanke mishi hannu dalilin da ya sani ma'ana kana ganin za ka iya auna shi ne da daidai aikin da farawo ne to amma ita shari'a in ta zo tabbatar da abu ana tabbatar da abu ne hukunci da dalili wanda yake mai ƙarfin gaske tsansa ne ba a yanke masa saboda abin da ya yi ba sunan shi sata ba ko a hausa ma shi ake ce mishi ya yi sata ba sunan shi sata ba to me ya sata me ya sani ka Allah ya ce wa tsari ko wa tsari ka me ya sata sai mu koma mutum da ya shari'a ta ce a kan sata sata a shari'a shi ne akhdhu mali al-ghayri khufiyatan ay akhdhu mali al-ghayri fi al-hirdi khufiyatan shi ne ka ɗauki dukiyar wani wacce aka killace ta a ɓoye ɗan sane dukiyar da yake ɗauka ba ka sa mata akwati bane ka kulle ta kuma ba wai yake ɗauka ba da sanin da yake ɗauka ba a killace take ba a ajiyu za ka gama cin yayi zan zama ya sa kuɗin shi haka ya fanya ku shi kuma yana bunka baya wannan ba su saboda a irin wannan yanayin kai tun da kana da hankali ya kamata a ce kana kula za ka iya hana amma wuccan zata abu ne ka ajiye shi a gida ka sa akwati ka kulle ya zo a ɓoye a kan rashin sanin ka ya balla ya ɗauka wanda ita ce zata a shari'a shi yasa ɗan sa ne ba a ce mishi ya yi zata an gane ko a shari'ance muke magana dan haka yanzu alal misali da a ce mutum zai zo da motar shi ya zo da motar shi sai ya bar gida ne a buɗe in gane ko a bakin kasuwa yana da kuɗi a cikin jaka sai ya ajiye kuɗin a kan jaka sai ya shiga shagon ya samu ya dawo mai ɗaga gida ne ba a buɗe wanda ya ɗauki wannan kuɗin sunan shi ne ai an bar gida sun abu da ba a kulle ba yawwa to menene hirbi na na menene protection na wannan kuɗi a mota shi ne ka ɗaga gida ka sa mu kulle ka kulle ka buɗe ɗan akwatin nan da ake sa kuɗin ka saka ka kulle to duk wanda ya zo ya iya buɗe wannan ƙofar ya sauke gida
ya balle wannan akwatin da kake da shi ne yayin da amma idan ba ta rike idan ba ka bar shi a buɗe shi da kai ba nan kai sakaci ne kace a
kauka eh ikhtilaf yayi sani to hakwace ma ba abin nan intihab ake kira shi akwai yan kwace ka zo ka fito daga banki fujje da ka a hannunka wannan ma ba tariku ba wannan ba tarika ba ce a shar'an eh ka fito daga banki kana rike da kudi a jaka ya zo a mashin da dan washe fujje wannan sunan shi intihab kwace eh to wannan kudin a killace yake a sanin me shi aka dauka ko ba a sanin shi ba eh an dai a sanin shi ne to ba sunan shi tata ita tata sai an dauke ta ba da sanin ka ba kuma a ɓoye sannan kuma ka killace kudin a wani waje yanzu misali kana da shagon ka na provision ko kana siyar da kaya me ya yi hirzin provision me ya yi hirzin kudinka me ya zai ba kudinka protection shi ne ana dan yin wani akwati da za a dinga sa kudi a kulle da kudi to kayi haka ka kulle da mukunci ka tura kofa ka kulle da kwado sai ka tafi sai mutum ya zo ya balle kofar ya shiga ya balle wannan kwadon ya ɗibi kuɗin ka to wannan sunan shi tsada amma misali kana cikin shagon sai mutum ya zo ya ce mai komin wancan abin kana tafiya sai ya zari kuɗi a cikin abin nan to wannan ba tsada ba abin yana buɗe ba ballewa ya ba da akwai kuɗin ka haka a zube ko a cikin kwando ko a cikin wani abin nan sai ce mai komin wancan kana tafiya sai dauki wani abu wannan kudin baya cikin hirbi saboda haka akwai abubuwan da ake sa su zama hirbi to kaga irin waɗannan in ka hukunta su da farawo kamar dalilin da ya sa ka raba su da farawo dalili ne wanda yake zanni ba kaski ba domin kaskan ba wani dalili da ya ce su kara yi saboda sai an zo an yi defining sai an zo an tantance me ake nufi da sata a shari'a an gane ko me ake nufi da sata a shari'a yanzu me ya zina a shari'a me ya zina me ake nufi da zina eh mutum ya je ya tara da macen da bata halatta masa ba ko da shi da ita mazinata ne ko to wacce aka mata fyaɗe ba shi wanda yin ba zina ba ne ita mai sunanta ita ma zina ne to amma ai an yi amfani da ita alhalin bai halatta ba to ka ga wata ba sunan zina ba ita a wajen a haƙƙin ta ba zina ba ne saboda ni ba da yarda ta aka yi ba to irin waɗannan abubuwan ya kamata a dinga sanin su in ka ce zina menene zina wacce aka mata fyaɗe ba za a mata harfi zina ba saboda ba zina ta yi ba na fata an fahimci wannan duk da yake namiji zai iya zama shi zinai da ita amma ita a haƙƙinta ba maganar ta yi zina ai ba mu yi maganar karakta da yanzu mun yi maganar a mata fyaɗe ya kama ta da ƙarfi ya mata fyaɗe ita za a iya ba ta hukuncin mazinaciya eh za a ce a zane su a zane fajirin kulla wahidin minu ma a ta so ita ma sai mata guda da ɗari me yasa saboda ba da yardan ta bane saboda haka kenan ka ga zina shine farji ya shiga cikin farji tare da yardan namijin da mace to ka ga kenan in ba yardan mace ka ga ba sunan shi zina ba a wajenta a haƙƙinta don haka ba za a mata hukuncin zina ba to haka nan duk wani abu in ka ɗauka a shari'a ka yi hukuncin shi haka yake so in kana so ka san wannan sai ka koma ka ga menene shari'a ta ce me ake nufi da misali zina me ake nufi da sata me ake nufi da kisan kai kin gane ko misali me ake nufi da kisan kai me ya kisan kai shi ne mutum ya cire ma wani rai ko ta hanyar ba tare da haƙƙi ba ba tare da haƙƙi ba to wanda ya akan kuskure shi yasa ba a mishi a ce mishi yayi kisan kai shi yasa zaka ga hukuncin shi ya zo daban duk da yake koda mutumin ya mutu amma ba za a bashi wannan hukuncin cewa ya kashe mutum ba an gane ko ba za a ce wani yayi kisan kai shi dai a ce wani yayi kuskure wajen kashe wani in gane ko misali suna ila wasa da wani sai ya dauki misali kaman waya irin wannan waya a asali tana kisa ko ba ta kisa sai ya dauki waya ya jefe shi da ita yana jiban shi da ita sai ya fadi ya mutu za a ce ya yi niyan kashe shi ne kaga wannan ba za a ce ya yi kisa ta gangan ba saboda shi wannan ba abu bane wanda yake kisa to haka kaga wannan ba za ka zo ka bashi hukuncin annabsu bin nafsi ba ko ba a bashi hukuncin annabsu bin nafsi ko misali suna kokuwa da ɗayan ya ji zafin duka ya ga ba yanda zai kubutar da kanshi sai misali ya mishi wani abu wanda wani abun bai kisa sai kuma kandara ta faɗo wancan din ya mutu to kaga wannan ba za ka ce ya kisa kai ba saboda haka shari'a tana da waɗannan abubuwan da ya kamata a san su duk abin da za ka zo ka tabbatar da shi malamai suna cewa abin da yake yana tabbata dalilin haƙƙi shi ne dalili wanda yake nassi a kan abu kamar Allah ya faɗa abu kaza haram ne ya nassanta ko kuma a samu hadisi mai inganci duk da yake su wasu malamai suna cewa hadisin dole ya zama mutawatir dole ya zama hadisi ne da ya shahara kuma an rawaito shi ta hanyoyi da yawa amma in ya zama ta hanya ɗaya ne ya zo wannan suna cewa dalili ne zanni ba ƙarfi ba in gane ko amma dai hujja shi ne cewa hadisi ko da a ce guda ɗaya ne a hadu in dai ya inganta sanadin shi ya yi kyau kuma mai inganci ne bai ci karo da sauran hadisai ba to wannan ana kafa hujja shi dalil ne to malam sai ya ce adamu dalilin ƙarfi idan ba a samu dalili irin wannan ba yake cewa alal wa'id akan tabbatar da wani hukunci ba ya ce ba mutum ba zai zo ya ce rashin wannan dalilin dalilun ala adamihi ba ba wai yana nuna cewa babu hukuncin ba ne dan ba a samu aya ko hadisi ta ce bata bayyana hukuncin abu kaza ba ba yana nuna cewa babu hukuncin ba ne an gane ko tana iya yiwuwa akwai hukuncin amma bai zo a cikin aya ko hadisin da ake nema ya zo ta dalili zanni da haka akwai abubuwa da yawa da malamai suka tabbatar da su ta adilla zanniya an gane ko ma'ana ijtihadi ne ko ta hanyar kiyasi ne su ake kira al-adillatu az-zanniya in ka cire al-qur'ani ka cire hadisi to sai ka zo sauran adilla in gane ko dalil ne zanni kaman kiyasi a tabbatar da wani hukunci ta hanyar kiyasi yanzu kaman misali zina ne da azurba ake amfani da su zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ne ko kuma akan su ake koko mai riba da maganan hukunci riba ya zo a kan waɗannan abubuwan ciki to a yanzu ba zinari ba a me yake hannun mutane kuɗi da wancan ɗin ba kuɗi ne amma sai a ce yanzu takardu ne ba zinari da azurba ba to in za a tabbatar ma da waɗannan takardun riba da wani dalili za a tabbatar musu dalili zan ne ba ƙarfi ba in gane ko dalili ne wanda yake ijtihadi ne za a ɗauka a yi kiyasi a ce ai waɗannan matsayinsu matsayin wancan ne don haka sai a raba hukuncinsu na wancan kaga ba su asali aka yi magana a kai ba saboda haka za a samu wani abu ne da za a kafa hujja da shi in gane ko shi yasa za ka ga masu tafiya da saɓani su ce ba riba a cikin waɗannan kuɗaɗen su dalilansu kenan za su ce ai wannan bai tabbata da dalili ƙarfi ba ya tabbata ne da dalili zanni in gane ko ko kuma misali zakka a cikin abubuwan da mu muke nomawa yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yayi maganar zakka yayi magana ne akan wasu nau'i na abinci ko da riba din ma shine al-bud ash-sha'ir ko at-tamr da kuma al-milh da wato kaman alkama kenan da wani jinsi nata da kuma dabino da gishiri to mu dai yanzu ba alkama ba ba dabinon ba sai mene sai masara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi maganar masara bai yi maganar masara ba ko to sai aka zai suke ganin cewa a zo a shigar da Masara cikin waɗannan abubuwan da aka faɗa ta dauki hukuncin waɗannan abubuwan sai su ce wannan ba dalili ba sai a takaita a waɗannan abubuwan kenan ya tashi sai ya ce ba zakka a Masara sai ya ce ba zakka a shinkafa ba ruba a Masara ba ruba a shinkafa me dalilinsa sai ce shi faga abin da aka nasa a dalili kaski abin da ya zo daga manzala su ba zai sallama kai tsaye don haka shigar da waɗannan dalili ne zanni domin kiyasi a kai za a ce ai wancan ya yi kama da wannan a matsayin cewa wannan abinci ne wancan ma abinci ne ko don haka sai a ce ai dalilin da ya sa aka ce akwai ruba a cikin dabino ko kuma akwai ruba a ko akwai zakka a dabino saboda abu ne da ake iya ci shi a ce to ai shinkafa ma ana iya cinta kenan tunda tana da abin da ya sa aka ce wancan akwai ruba da zakka a cikin shi ita ma akwai kenan sai su ce wannan dalili ne zanni ko sai su ce dalili ne zanni to amma dai abin da ya fi inganci shi ne cewa akan duba menene manufar shari'a yanzu tambaya shi ne wanda ya noma dabino wusuki biyar shi ne munu sa'i nawa wusuki ɗaya shi ne sa'i sittin ko wusuki biyu sa'i nawa ɗari da ashirin har zuwa wusuki biyar sittin sau biyar nawa ne ɗari uku ko to wanda ya noma sa'i ɗaya kuma shi ne mutum na biyu guda uku shi ne sa'i ɗaya ko to sa'i ɗaya yanzu za mu iya auna shi a matsayin mene bai cika tiya ba bai kai tiya complete ɗinka ba sai dan ɗara ne mudu namu amma bai kai tiya ba kamar misali tiya amma ƙaramarta ba babba ba kamar ƙaramin kwanon sha ba ɗan ƙanƙanin ba ɗan babban namu wanda bai kai tiya ba tunda tiya ta fi shi girma ko da mutanen jos ba su san tiya ba ko ya shiga ka suna kila ko abin da ya kama nan gefen to a ce wanda yake da tiya ya noma shinkafa abin nan dabino tiya ɗari uku zai ba da zakka sai kuma a zo a ce wanda ya noma shinkafa tiya ɗari shida ba zai ba da zakka ba kuna gani ya yi daidai me manufar zakka saboda tallafa ma wanda ba su da shi to shin za a ce zakka ta takaita da zamanin manzon Allah sallama kenan ko kuma ga iyaka kasashen da suke noman dabino mu kuma shi kenan sai mu zauna ana gan talakawa su mutu kun san wajen sun yi ta bada irin wannan fatawai ba to fatawar ba ta da dalili mai karfi gaskiya an gane ko ba ta da dalili waɗancan abubuwan abin da ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ambata su saboda na farko a wannan zamanin su ne abin da aka fi sani a abinci ko ban san wani abu ba ba sannan kuma me yasa muke fitta kai a yanzu me yasa muke yi da aka ce a yi fitta kai me sahabbai suka ce suna fitarwa sa'an min tamrin sa'an min sha'irin sa'an min akitin sa'an min zabib abinda duk da yake ya ce sa'an min ta'am a wani lokaci amma abinda suke nufi a ta'am a zamanin su sun ce ta'am shine sha'ir ko kuma dabino shine ta'am in an ce ta'am abinci a wannan lokaci shine dabino kamar yanzu in ka ce meye abinci a nan kasar shinkafa ko dan yaro a gida an kace mishi ka ci abinci ka bashi to zai ce bai ci abinci ba ko in ka ba yaro abin ko in ka bashi tuwa a gida ka ce ka ci abinci zai ce bai ci abinci ba saboda me baka bashi shinkafa ba tuwo zai ce shi tuwo ya ci dan haka sai mu dauka cewa da'am a wajen mu menene shinkafa ita ce da'am dai zan ce kowa da kowa yake ci kowa ya san ta ko to al-muhim idan muka duba irin waɗannan abubuwan suna nan da yawa da haka koda a ce abu ya tabbata da dalilin zanni an gane ko koda da dalili ne ba wai dalili ɓarɓara ba amma ana aiki da shi don an duba manufar shari'a akan wannan abu kuma rashin dalilin kafi kamar magana da maliki kaida ce sosai kudan jalayi akan ta da yake cewa walaysa liqa'in an yakula adamud dalilin kafi ala alwa'idi dalilun ala adami rashin samun dalili kafi akan wannan azaba ko wani abu ba wai yana nuna cewa babu abin ba yace ka adami al-khabar al-mutawatir ala al-qira'at az-za'ida ala ma fi al-munkar kamar yanzu akwai kira'o'i da aka samu wanda ba sa cikin Qur'anin da Usman ya rubuta ko saboda me saboda ba su zo ta hadisi wanda yake mutawatir ba to sai a ce babu wannan qira'atin saboda ba dalili mutawatir akan su sai a ce babu su ba za a ce babu su ba ko da ba dalili mutawatir akan su amma dai suna nan in gane ko da haka dan ba dalili mutawatir akan wani uquba da aka ce ba yana nuna cewa babu uquba ba ana iya samun ta yace da anna adama dalil la yadullu ala adami madluli alai rashin dalili baya nuna cewa abinda ake yin dalili dan shi babu shi an gane ko dan misali kai baka da dalili mutawatir ba ka ce abu kaza babu shi ba an gane ko ka dauki misali dan kai misali baka da dalilin in za ka shiga makabarta ka cire takalmi ba wai yana nuna cewa ba a cire takalmi in za a shiga makabarta rashin dalili ka ba yana nuna aikin babu shi ba ta yi wa an samu aikin ta wani dalili da ba an gane ko ta yi wa an samu ta wani dalili da ba to kaga ko an samu ta wani dalili da ba me ya kamata ka yi sai ka yi aiki da shi amma ba ka ce ai kwata-kwata babu ba ai wannan abin ban san ba tunda ba dalili ni ba ruwana da shi ba a'a rashin dalili baya nuna cewa abun babu shi an gane ko rashin dalili akan abu baya nuna cewa babu wannan za a iya samun abu ko da ake ba dalili ma'ana yanzu a misali a Qur'ani in ka duba ka karanta al-Qur'ani komai da komai ne dari bisa dari ya zo a cikin al-Qur'ani a cewa kullu saghiratin wa kabira yanda za mu sa riga yanda za mu ci abinci duk ya zo a cikin al-Qur'ani one by one haka sai mu je wurin ai Allah ya ce ma farwatna fil kitabi min shay ko ai ba mu goye komai a Qur'ani ba zai ka kawo mishi wani abu kace to ina abu kaza zai ce to ai babu in ka ce ma farwatna fil kitabi min shay dalili ne a wajenka sai ka ce mishi to shikenan tunda haka ne kawo min kiran sallah a Qur'ani da lafazin sa akwai saboda haka ba wai kowane abu bane zaka zo daya bayan daya kace gashi nan inda yake an gane ko dan haka dalili yana iya kasuwa kashi kashi eh akwai dalilin qat'i akwai dalilin zanni amma dalilin zanni din dalili ne ko ba dalili bane idan sahha in dai har abin ya inganta da aka tafi wannan dalilin da shi ko ya zama tilas ayi aiki da wannan abu an gane ko kuma wannan ya faru tun zamanin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo a mun tambayoyi irin haka wani yazo yake ce mishi yake gaya ma Imran ibn al-Husayn yake cewa mu fa duk abin da muka gani a littafin Allah shi za mu yi aiki da shi duk abin da bamu gani ba za mu yi aiki da shi yace duk abin da muka gani a Qur'ani za mu yi aiki abin da bai Qur'ani ba ruwan mu da shi ce ba Imran ibn al-Husayn yake ce mishi ka gaya min inda aka ce zakkar saniya 30 ne a Qur'ani shi ya manta da wannan ya yadda cewa saniya an ta kai 30 za a yi zakka ya yadda ya ce kawo min aya a Qur'ani akwai Allah cewa ko yayi wa atu zakka amma Allah ne ce al-baqaratu idza balagat 30 fiha zakka Allah bai faɗi wannan haka a littafin sa ba kin gane ko saboda haka wani lokacin yana da kyau mu dinga fahimtar irin waɗannan dalilai wannan fahimtar su da sanin su shi zai sa mutum ya gane ina shari'a ta dosa amma ba haka mutum zai kore mafi yawanci kashi 70 na hukunce-hukuncen shari'a za ka iya kore su in dai ka ce ba za ka yi aiki da irin waɗannan adilla zanniya ba za ka kore su kin gane ko a ina aka ce a yanke farce a Qur'ani ana yankewa ko ba a yankewa yanke shi ibada ne ko ba ibada ba ne to a ina aka samu hadisi mutawatir ba mutawatir hadisin sunan al-fitra hadisin abu muraira ba ka ce kowa da kowa sa bai hadisin rawaito shi ba in gane ko da dai makamantan irin waɗannan abubuwa to wannan wato ka'ida ce ma da ya bayar mai kyau yace ne anna adama dalil la yadullu ala adami almajluli alai rashin dalili ba wai shi yake kore cewa abin da ake so a kafa mishi dalili babu shi zai yi wa abin baya yana nan amma ba irin dalilin da kai kake nema ka samu mala yace wa man qata'a bi nafi shay'in min al-umur al-ilmiyya li adami dalil al-qati ala wujudiha kama huwa tariqatu ta'ifatin min al-mutakallimin fa huwa mukhti'un khata'an bayyina duk kuwa wanda ya yanke cewa yana kore wani abu daga cikin abubuwa na ilimi in an ce al-umur al-ilmiyya abin da ya shafi ilimi na tabbatar da halal ko haram ko abin da ya tabbatar da gaibi ko rashin sa yace duk wanda ya kore cewa babu shi saboda ba dalilin sa yace to kaman yanda shine hanyar tafarkin mafi yawanci da cikin mutakallimin an ce mutakallimin yan falsafa kenan ngane ko yace duk wanda ya kudince haka fa huwa mukhti'un wannan mai kuskure ne khata'an bayyinan kuskure na faro ba yace zai ce shi komai zai ga masa dalili in ba aka bar shi bai yadda ba ya kore duk wani abu yace azaba kabari kawo min dalilin sa ka ko ga kai masu kore azaba kabari ko zai iya cewa ma to shi yana so yanzu a tona kabarin a ga za a ga ya bude din ko za a ga ya kuna ne a ciki da azaba zai iya ce ma babu dalilin azaba kabari kuma an kamar tsaye da tafiya ce to ban aya Qur'ani ta azaba kabari kana da aya ba ka da ita amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ne mutsari da azaba kabari ko bai nema ba ya tabbatar da cewa wani ana mishi azaba da wani a kabari ko bai tabbatar ba to wannan shine dalilin daga ba sai ka je Qur'ani ba sai ka je Qur'ani in ka je Qur'ani ma ka matsa wanda yafi ka sanin littafin Allah ma zai kawo ma dalili Allah yace wala nuziqannahum min al'adabil adna duna al'adabil akbar ne azabul akbar azaban lahira wace ce to wacce bata kaita ba ta duniya ta duniya a ina take a kabar ngane ko ko haka akwai dalilai da yawa ma in kace zaka matsa wanda yace ba zai kawo ma dalilin alqur'ani ma zai kawo ma dalili saboda haka kuma wani lokacin dalili ba wai sai an ce ga abu kaza shine ba akan dubi dalilin haka a gangaman sa dalili zai iya zuwa a gangame ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza ya kunshi kaza ngane ko da Allah yace at-tayyibat me at-tayyibat to su ayi abubuwa masu tsarki abu ɗaya ne biyu ashe suna da yawa da haka ashe at-tayyibat ya kunshi abubuwa da yawa me al-kaba'ir abubuwa na kazanta kamar me da Allah ya subbanta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne da cewa ya so cikin littattafan su daga cikin sufofin sa shine yuhillu lahum tayyibati wa yuhallimu alaihim al-khabari me a tayyibat wanda suka ce a tayyibat duk abin da al'umma Larabawa suka gane cewa abu mai kyau ne to mai kyau ne amma nan zan ba haka ba al'umma Larabawa ka fa zuwa musulunci suna shan jini ko suna shan giya masu kyau ne a aka ce ba wannan ake nufi da tayyibat a tayyiba shine duk abinda mutane masu cikakken hankali suke yadda cewa abu mai kyau masu cikakken hankali dangar da zo ka ce turawa sun ce abu kaza tayyib ne ba su da cikakken hankali in gane ko yanzu suke kawo giya da sauran su ce ai mai kyau to wannan ba su da cikakken hankali ana nufin masu cikakken hankali a ɗabi'ance hankalin su a cike yake yanzu kamar alal misali zuma akwai wanda zai zo ya ce zuma ba ta da kyau to ita tsayyau ce saboda kowaye ka same shi ko bature ne ko mai kafinci shi ka ce a matsayin zuma sai ce kai baka da hankali kai ka dandana ka ji mana ko kaga ko shi mara hankali ya san cewa wannan abin tsayyau ne mai kyau ne ko yanzu kamar zuma ko wani wanda zai zo ya ce ba ta da kyau sai ka ce mishi dandana ka ji inda kai harshen ke gaya ma tana da kyau ko ba ta da kyau ko kamar irin waɗannan da Allah ya ce a tsayi ba abu ɗaya ba ne abubuwa da yawa ne da za su to haka nan in dalili ya zo na hadatta abu ko na haramta abu ba wai sai ya zo daya 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 an haka ne ayoyin Qur'ani nawa za ta zama ba sai ke go bai to sai a dunkule wani abu al-khaba'is abubuwan da suke munana na kazanta kamar me kamar jini mutum ya zo ya ce ma kai ni ina ganin fa jini yana da kyau a sha sai ya ce wannan kazani ne wannan bai da hankali ya za a yi a sha jini ko misali ka zo kana yanka ragonka sai ka ga yanzu ya tara kwano ko ƙwarya yana tara an ce wani me za ka yi cewa za a yi zan sha jini ai za ka ce wannan lafiyanka kuwa ce a shi ne abin kawai da nake so na sha haka wannan hadith ne ko duk da yake shi Allah ya nassanta shi a wani waje to duk abubuwan da ya zama suna da kazanta to sai shiga cikin al-habari duk abin da ya zama kazanta ne ma'ana a hankalci a ɗabi'ancen mutane sun yarda mai kazanta ne misali su ko sai ka je wani restaurant din chinese restaurant sai aka samu wasu tsutsotsi a kwano kaga suna kawo tsutsa irin jizata din nan sai ka ga an kawo masu ba kwano za ka ci saboda ji a ce wannan abin kazanta ne ko to kaga wannan sabai ne abubuwan da suke da kazanta ba a ce su to ba wai sai Allah ya zo ya ce mana kaza kazanta ba ko da hankalin ku kun san me kazanta kun san me kuma wanda yake da tsafta in gane ko kun san me kai ke da tsafta ko kaga ka an zo ana hada wani abinci ganye ne ana daka shi amma kuma ana tauna wani abu a baki yawun da ake tauna shi ake zuba a ganyen kuma an gama ci za a yi za ka ci saboda ne saboda kazanta ne sai ka ji wajen mai magani ya ce zai daka ma amma zai dinga tauna wani abin shi duk abin da ya ci zai dinga zuba a cikin shi haba malar cutar ta warke na gode shi ke nan inda ya ci yawon da yake bakin ka tukunna ga zai jina haƙura ko saboda haka wai dalili ba rashin in an ce wai babu dalili da ya nassanta a kan abu ba yana nuna cewa babu wannan abun ba ana iya samun abu ya shiga ƙarƙashin wani abu wanda aka dunkule shi Allah ya bari mu je mu yi tunaninmu mu gane cewa wani abu ne mai kyau ne wani abu ne mara kyau yanzu alal misali sai ka je wajen mai siyar da kayan marmari sai ka ga ga lemu ga ayaba ga abarba ko ga goriba in ta kama kenan ko sai ka gan shi kuma da ma'ana wani abu wanda yake ɗan itace ne amma kuma wanda yake mai kazanta misali kaga a hankalce ka baka sai wannan abu kace ba ko saboda mai adabi a ba abu bane mai kyau duk waɗannan baka gan su masu kyau ne in ka ga wani abu da kake ce malam menene wannan za ka tambaye shi ce ai wannan kaza da kaza ya ce ka taɓa ci yana da daɗi ce je ka gwada ka ci to kaga wannan akwai alamar tambaya a kansa sai har an tabbatar an ce wannan abin mai kyau ne ko mara kyau dan haka wannan ka'ida da malai ya bayar ya ce adamu dalil la yadullu ala adami madluli alayhi kuma duk wanda ya kudince wannan ya ce duk wani abu sai ya tabbatar masa da dalilinsa in ba haka ba zai kore wannan abin malai ya ce wannan mai kuskure ne kuskure na fili to wannan kun duba cikin wasu abubuwa namu sai ku ga haka ko wani mutum zai zo na ce a ni fa ban yadda da abu kaza ban gaji ya ce ban dalili yana da kyau a dinga ba da dalili amma ba komai ka ce ban dalili ba in an ce komai ya ce a bada dalili za a kora komai da komai kenan wani zai zo ya tambaye ka ya ce ka ban dalilin amfani da waya a Qur'ani in an buɗe wannan kofa ko a yace me yasa ake amfani da waya in ka samu aya Qur'ani sai ka ga yau shi wannan bai da hankali wannan kuskure ne ganganci ne da kuma jahilci da rashin sani to malai ya ce lakin amma dai idza alimna idan muka tabbatar muka sani anna wujuda shay cewa samuwar wani abu mustalzimun li wujudi dalil in dai aka samu abu sai an samu dalilin sa in muka tabbatar da haka wa ilmu wa alimna adam ad-dalil amma kuma muka ga ba dalilin abu to qata'na bi adami shay'in mustalzim sai mu ce wannan abun babu shi li anna adaman lazimi dalilun ala adami al-manzum yanzu shine abin da yake fada anan gane ko shine idan da za a samu abu yana da kyau a samu dalilin to sai ba a samu wannan abun ba za a iya samun dalilin ba ba inda za ka samu dalilin abin da babu shi an gane ko amma idan rashin dalili baya hana amma rashin abu yana hana dalili abin nufi kenan rashin dalili baya hana samuwar abu amma rashin abu yana hana samuwar dalili abin da yake so yake abin da babu shi ina za ka samu shi dalili kai da zaka samu shi da ni amma abin da yake nan to dan da yana dalili ko da ka san shi ko ba san shi amma abin da baya nan ba yana da dalili abin da yake nan kuma yana da dalili shi yasa aljanna da wuta duk suna da dalili saboda suna Allah ya yi mutuwa tana da dalili saboda tana da kowa ya san ta ko saboda haka duk abin da yake nan yana da dalili abin da kuma bai da dalili ba ka cewa abin baya rashin abin shi ne yake nuna rashin dalili amma samuwar abin baya kore cewa abin bai da dalili wannan magana ce ta ilimi yana da kyau mu dinga fahimta shi yasa ake yawan ba da misalai a kan su don mutane su ga don zai iya faɗo mu ba cikin al'amuranku na yau da kullum ko kana tafiya ko ka shiga cikin wasu mutane ki da ba almajirai ba ne kamar yadda mafi yawancin rayuwarmu ta yiwu a cikin kasuwa ne ko a tasha ko ka tafi wani gari kuna cikin wani al'amari na ji zo ya ce ma abu kaza babu shi sai ce bayan gashi kakkace mun ba sai ce to ina dalilin ka yace ai rashin dalilin ba shi yake nuna cewa babu wannan abu an gane ko rashin dalili ba shi yake nuna cewa babu wannan abu kuma ba dole ka samu komai dan da dan da a cikin wannan abu ba mun labari da dai daga cikin magabata yake bayarwa kan masu irin wannan ke cewa wani ne ya shiga gidan abinci wanda ba musulmi ba sai yake ce ma mai gidan abinci wai shi ba musulmi ba ne wanda ya shiga gidan abinci shi kuma mai gidan abincin musulmi ne sai ce ko kun ce a musuluncin ku alƙur'ani ya ce ba abin da muka bari a cikin amma ga wasu na bin kitabin da ce sai ya ce to yanzu kai kana dafa abinci kana dafa fulawa kana kwakwa kamar yadda ita gurara ina dalilin ta alƙur'ani ya ce ka kawo min dalilin ta alƙur'ani sai ce akwai sai ya je ya ɗauko mutum wanda yake aikin kwaɓa fulawa da waye ce ga ya mishi ya ake yin fulawa ya ake kwaɓa fulawa da burata ya gama ya nuna mishi komai zai ce a wannan ai ba dalili bane ya ce a ai Allah ya ce fas'alu ala zikir in kuntum la ta'lamun to kaga na tambaya halin zikir kenan akwai alƙur'ani dan haka shi wannan bai da wata hanya kuma ya zaka yace ya dauko mai yin fulawar yace wane ya ake yi ya ga ya musu ga yanda zaka yi ga yanda zaka yi ya ga yace to ai ba abin da ya tambaye ka ba kenan dalili yace ai dalili ya shi ne fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun shi wannan ahla dhikri ne dan abu fagen sa ne kuma Allah ne ya faɗa wannan misali dai da zaku iya gane akwai masu irin wannan abun da mutum ya samu ke ce meye dalilin da ya saka ke kaza yana iya samu kuma musamman ayyukan mu na ibada kuma a nan ne sabani da yawa yake fada in gane ko wani yana iya zuwa ya ce ma me yasa malam a masallacin ku kun kunyi sallah kuke kaza ko me yasa a kiran sallah kuke yin kaza ba ku yin kaza to zai iya cewa ka kawo mishi dalili ko zai zuwa me yasa an zo a salatu khairu minan nawm me yasa wasu na ga suna yi ka a sallar farko kuke a dafi zai iya tambaye ka wani kuma sakamakon da yake zo ya je idan shi ba mai fahimta ba ne zai ce to in ne a yarda ta cewa ana yi a na farko ne waɗancan kuma suna yi a na biyu to na su bai yi ba don haka abin da zai yanke shi ne cewa ba zan yi sallah da su ba a wannan jahilci ne ko a sai ka tambaye ni na kawo ma abin na tabbatar ma da shi shikenan in gane ko kuma na ce mishi shikenan ban da dalili amma ana yi sai ce to ai abun babu shi a rashin dalili ba yana nuna cewa abun babu shi ba ka iya yiwa akwai dalilin ya shiga karkashin wani abu ne da an gane ko ya shiga karkashin wani abu ne da dai makamantan su to kaga malam ya kawo mana ka'ida yace wa kad alimna kuma mun sani anna dawa'i shi abubuwan da suke jawo irin waɗannan mutawassira ala naqli kitabin lahi wa dinihi suna nan barkatai wajen dauko littafin Allah da addinin sa yace fa innahu domin kuwa la yajuzu ala ummati baya halatta ga al'umma ma'ana al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam musannan masana daga cikin su yace baya halatta a gare su kitmani ma yahtaju nasu ila naqli hujjatan am baya halatta a gare su su koyi wata hujja ngane ko a cikin abin da mutane suke bukatun shi baya halatta al'umma ta koyi shi yasa sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda suka san dalilai suka yi ta isar ma da yan bayan su domin baya halatta al'umma ta koyi abin da muke mutane suke bukatun shi ta koyi musu shi ngane ko yace falamma lam yumkan naqlan amman salatun sadisatu wala suratun ukhra alimna yaqinan adamu zalika yace to tunda muka tabbatar cewa salloli guda biyar ne ba ta shida ko salloli nawa ne yace tunda mun san cewa ba ta shida me yake nunawa yana nuna babu dalili babu shi kuma tunda muka san cewa surorin alqur'ani 114 ne magana wani yazo ya kawo suratul wilaya ba ta taso ba ko ta taso inda a ce akwai wannan sura din da mun samu daga ta ko da sahabi ne da ya kawo wannan sura da suke cewa suratul wilaya da wai Usman ya shirya alqur'ani in dai akwai ta sai wani ya kawo ta a cikin sahabi kuma ba wanda ya kawo to ta zama kenan me babu dan in akwai ta sai an samu ko kun taba ji wani sahabi da ya rawaito ta ko a cikin kutubu sittah ko a cikin Baihaqi ko Muwatta ko masani na Imam Ahmad da sauransu ka duba littattafan nan ka tukabin su ba za ka ga wannan sura ba ba ana tukun waɗannan mutanen duk ba su rawaito hadisai daga sahabbai sai a rasa sahabi ɗaya da ya rawaito wannan abu kuma malam ya ce ba yanda za a yi bai halatta ba al'umman nan ta koya wani abu wanda wannan al'umma wanda ƴan bayan suke bukata na dalili hujja ne kafi sai an zo littafin ƴan bayan su sai a samu wannan sura littafin ƴan bayan su ba sai a samu wannan sura to kaga babu ita ke tunda in dai akwai ta yanda ake cewa alqur'ani wanda ya ji daga wajen wannan har zuwa yau din nan ba a samu wanda ya zo da wata sura ƙari ba me yake nunawa babu ita da in akwai ta ko so ɗaya sai ka gani alqur'anin wata ƙasa ka je ka tattaro duk qur'anan duniya nan na ƙasar Sin ne, na ƙasar Indiya ne, na ƙasar Pakistan ne, na ƙasar Rasha ne, dukkan tattalin Qur'anin duniya ka haɗa su ba za ka ga wannan sura ba. To ina ta shiga? Ta shiga alƙadi. Wannan littafi wani alƙadi ciki ta shiga. Kun gane ko? Alƙadi ya kafe kenan. Ma'ana ya kafe cewa lallai shi akwai wannan sura. Zai a ce to ya kawo sahabin da ya ji ta. Kuma da inda ya ji ta. Ko? Zai kawo sahabin da ya ji da inda ya ji ta. To za mu dakata a wannan babu insha Allah akwai gabobi guda biyu da su ne kusan kurewar wannan babu amma dai mun fahimta malai yana magana ne akan dalili kun gane ko tun maganganun da ya koyo ya kai shafi kusan uku zuwa huɗu ana magana ne akan me dalili dan an yi magana akan dalili wasu mutane ba sa gane me dalili kun gane ko mutum ya ɗauka dalili shine kawai ka kawo masa koda maganar wani malami abinda ake nufi da dalili shine wato abinda kake tabbatar da wani hukunci da shi ko kake kore kuma ana tabbatar da hukunci ne ko a kore imma da littafin Allah ko da sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam ko da ijma'i ko kuma da qiyas wanda waɗannan su ne wato makamar wato ko kuma masamar dalilai na wannan shari'a da wannan kuma dalilai din nan magana a kansu yana da faɗi ƙwarai da gaske kamar yadda yanzu ma da ya fara kasa mana cewa akwai dalili ƙaf'i akwai dalili zanni ad-dalilu al-ƙaf'i ma sabata ya'ni nassan min kitabin da aw sunnatan mutawatiratan ad-dalilu zanni ma sabata fi ghairi zalika al-qiyas ngane ko wa ahadithu al-ahad ngane ko wajtihad wa gairi zalika da wasu abubuwa wani lokacin za ka samu sahabbai ne za su yi ittifaƙi a kan cewa baka za babu abin nan in gane ko yanzu kamar misali yaƙar wanda suka yi na zamanin abubakar me dalilin shi Abubakar ya kafa dalili yace da ufani la uqatilanna man faraka baina salati wa zakat duk wanda yace sallah da zakka ba abu daya bane yace wallahi wannan zan yake shi dan ba musulmi ba haka Abubakar yace kuma yace kai fa tukatul qauman shahidu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasul sai Allah ka kashe mutane da sun shaida ba abun gota da gaskiya sai Allah kuma sun shaida annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manzo ne na Allah yace wallahi inda suna ba manzala sallallahu alaihi wasallam igiya igiya dai bata taka karata kan yaro ma'ana igiya da ake turke shanu da ita ka san za ka baci ne ma da gaje yace inda wannan igiyar ce suke ba annabin Allah yana raye kuma bayan ya koma ga Allah suka ce ba za su bada ba yace sai na yake su a kan ta amma ba sai suka yi tibaji suka ce to maganar Abubakar din nan fa tana da karfi haka suka yi tibaji aka yake su sai a ce sun yake su ba da dalili ba bai dalili in gane ko duk da zai iya zuwa ya ce ma ai ba inda aka ce a yaki wanda suka yi rinda ko zai iya gaya ma cewa ba ayar da ta ce wanda ya ce ba zai ba da zakka ba kar a yaki shi yanzu kamar misali a samu wasu mutane kamar yadda aka samu muka ce su ba za su je aikin hajji sai dai su je Iraki ko sai dai su ba su je aikin hajji ba ba za su je Makka da Madina ba domin suna da Kufa da Basra da haka magana su je su kewaye ɗakin Allah babu shi magana su je su ziyarar masallacin manzala sallallahu alaihi wasallama babu ita sai a ce ba za a yake su ba za a yake su an gane ko saboda haka to kaga ana samun irin waɗannan kar mu ce ɗauka cewa wai karatu ne zamanin shi ya riga ya wuce a yanzu haka zo ka same shi a aikace haka wanda suka ce ba su yi aikin hajji ba ce ka je ka yi ziyara a Karbala ta fi aikin hajji so 70 so ɗaya in ka je to aikin hajji ya zama wasa ke ta fi aikin hajji 70 70 fa ba wai ɗaya ba biyu 70 ziyara tana da girma sosai ke ko kuma wanda za a ziyartan fa ba annabin Allah ba ko ba annabin Allah ba to ya matsayin ziyara annabin Allah ke nan shi kuma aikin hajji nawa in dai wanda ba annabin Allah ba ziyara shi aikin hajji so 70 to ya kamata ziyara annabin Allah kai aikin hajji so 70 ko annabin Allah dai ba wanda ziyara kan shi da shi duk yanda ka kai ba za ka haɗa kanka da shi ba sai a ce ziyarar wani ta fi aikin hajji so 70 kenan manzala sallallahu alaihi wasallam ma da aikin hajji shi bai kai ziyara ba dan so dai aikin hajji bai yi 70 ba kenan a cikin ladan aikin hajji bai samu ladan da su suke yi a wajen ziyara ba yana da kyau a dinga fahimta irin waɗannan matsaloli an ce aikin hajji 70 so nawa annabi ya yi aikin hajji to bai kai aikin hajjin sa kenan abinda magana take nuna bai kai ladan wannan ziyara ba domin ladan ziyara shine ladan ka aikin hajji 70 kuma annabin Allah aikin hajji da ya yi kenan wanda suka yi ziyara yanzu ladan ziyara na annabin Allah wannan shine conclusion kusan magana ce ta abin nan ba magana ce ta hankali magana ce ta yan abin nan masu philosophy da logic shi yasa ake wani abu da ake kiran shi a lissafi ana kiran shi calculus masu karatun masu san shi abin da ana gina shi ne akan gini da sakamako in kai kaza kai kaza amsa shi ne kaza ko in kai kaza amsa shi ne kaza dan haka duk wanda yayi ziyara yana da ladan aikin hajji 70 wanda ya aikin hajji so daya ladan shi bai kai na ziyara kenan a karshe ka ce annabin Allah ladan shi bai kai na ziyara zuwa Karbala kuma shi bai ziyarci Karbala din ba Allah ya shiryar da mu kuma Allah mafakkacin sarki ya sa su fahimci gaskiya subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk